أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بايعك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدهوة أولا مسلاتي لكي كركشن ونشي بياتا نانا فاطمة عمر كي ونغرين كدونا a karatun mana wata-wata na littafin al'adabul mufrad. Idan ban manta ba, wannan shine darasin mu na hudu a cikin wannan littafi mai albarka. Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yayi babi wanda akan shi zamu tashi, babu birru walidayhi wa in zalama. قال رحمه الله تعالى باب بر والديه وإن ظلم. قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد هو ابن سلمة عن سليمان التيمي عن سعيد القيسي عن ابن عباس قال ما من مسلم له والدان مسلمان يسبه إليهما محتسبا إلا فتح الله له بابين يعني من الجنة، وإن كان واحد فواحد، وإن أغضب أحدهما لم يرضى الله عنه حتى يرضى عنه إلى وإن ظلم. قال وإن ظلم. إمام البخاري باب بر والديه وإن ظلم. باب ديكيلونا تاذي وإيا ينشي بييا قودا سن zalunce shi ko da sun yi zalunci. Imam al-Bukhari yace haddathana Hajjaj, kamar yadda yake kaida ta malamai za ka karanta sanadi da inda haddathana ta zo ko akhbarana ko anba'ana, to kafin ka ambace ta zaka ce qala, duk da qalan babu ita rubuce. Kamar yanzu wannan zaka ce qala haddathana Hajjaj, qala din kana nufin Bukhari. قال أي قال الإمام البخاري حدثنا حجاج، حجاج يا إمام الحديث قال غنى جاربو تقال دي شيكما حجاج يتي حدثنا حماد، حماد يا كان تدمو هو ابن سلمة شين يا حماد ابن سلمة عن سليمان التيمي كند عنتي أنا بذاك تي قال با سيك تي عن سليمان التيمي السعيد القيسي أن ابن عباس جاء عبد الله بن عباس قال يتي ما من مسلم له والدان باب والمسلمي الذي زمينا لإيه يهدابي مسلمان مسلمين يسبه إليهما محتسبا يوايقري ينا من من لا دا أتاردس إلا فتح الله له بابين فاتسي الله يعبود ميقوفه في هدابي يعني باب يعني من الجنة إن نفي قوة في الجنة. وإن كان واحد إذن قدائن ما هي فين فواحد تذهب إمي قوفا إيه. وإن أغضب أحدهما إذن يفسع تقيد ذا تكنسو لم يرضى الله عنه ألا بذي يردرشي با حتى يرضى عنه هرسي ونم تقيد كتكين إيا إيا يردرشي إلا أكشي. وإن ظلما قد سنزع بالتشي قال يتي وإن ظلما قد سنزل انتش. وانا بادي إمام البخاري يأيش لدن يا نونا من تيوى إدن إياه سنزل انتش تا وانا بايا قولي حكي سليتي كنشي حكي إياه ينكا ليكي كنكا بايا قولوا أن سنزل انتشيكا وانا أكل ساموان نديوى قونينا ناجي wanda yake kokawa yake gaya mu yake cewa wani sa'in sai ji kamar yana jin haushin iyayen shi, me yasa yake
saboda ba sa ni makaranta ina karami ba da su kai ni nayi karatu ko na addini na islamiya ko na boko ba gashi yanzu ina takeici na riga na girma to kaga yana shuhurin cewa akwai wani haƙi nashi da ba sauke ba to wannan baya kore musu biyayya dan ba sauke haƙin su ba ko sun zalunce shi wannan bai hana yayi musu biyayya kar ku manta kalimatu bir da muka ambata mun bayani a baya ba wai kurin iya biyayya ba duk wani abu na kyautatawa ya shiga cikin albir sawa'un a biyayya da mutun zai musu ta sanya aiki su sanya shi aiki yayi ko ta magana ko ta aiki ko kyautata musu da zai da dukiya duk ya shiga cikin kalmar bir to wannan baya sarriya dan iyaye sun zalunci yaro Imam Bukhari ya ta mana sanadi daga Hajjaj Hajjaj shine Hajjaj ibn Minhal Abu Muhammad As-Sulami shine malamin Bukhari a wannan hadisi a gurin shi Bukhari yaji wannan hadisi malami ne ma abocin sunna kuma wanda malamai sun amintar da shi amintacce ne har ɗaya daga cikin malamai al-Fallas yana cewa ma ra'aytu mislahu fadlan wa dina ban ga wani mutum da ya kai shi ba wajen falala da addini ya rasu a shekara ta 217 shi Hajjaj ya ji wannan hadisi daga Hammad Hammad sai ce huwa ibn Salama shine Hammad ibn Salama saboda akwai Hammad guda biyu shahararru a gurin malaman hadisi akwai Hammad ibn Zaid ibn Jarhab akwai Hammad ibn Salama ibn Dinar Hammad ibn Zaid yana da riwaya a Bukhari sauran jaman hadisi da Muslim Hammad ibn Salama Imam al-Bukhari bai fitar da riwayar shi ba to shi yasa ne ya ce huwa ibn Salama Hammad din anan wanda ake nufi shine Hammad ibn Salama ibn Dinar ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai fitattun malamai indai kana karanta hadisi musamman hadisin da yake da sanadi ana ambaton mazajen hadisi misali kana karanta littafin Bukhari ko Muslim ko Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah ko littafin Musnad na Imam Ahmad ko na Ibn Khuzaima ko littafin Al-Mustadrak na Imam Al-Hakim ko Muwatta ta Imam Malik zaka dinga ji ana Hammad Hammad waɗannan Hammadan guda biyu din nan fitattu ne a cikin malamai wannan Hammad ibn Salama ibn Dinar malami ne babba kuma yana cikin bayin da Allah ya musu baiwa da in sun yi addu'a Allah yana amsawa mutum ne mai yawan ibada yana cewa da za a ce mun zan mutu gobe ba zan iya ƙara wani abu kan ibadar da nake yi ba ka san idan mutum ya san zai mutu to kaga zai kure maleji wajen duk wani abin da zai na alkhairi da biyayya ga Allah to shi yace saboda tsananin ibadar shi inda za a ce zai mutu gobe to yana jin ba abin da zai ke ƙara akan abin da yake yi mana ya kai matuƙa iya abin da zai yi yana yawan karanta alqur'ani da aiki da shi babban malamin hadisi ne har ma a zamanin shi ana gane ahlus sunna ta hanyar alaka shi ko soyayyar shi da Hammad idan ga baya san Hammad yana zagin Hammad yana bata Hammad to wannan yana nuna cewa mutumin baya san sunna ko ba ahlus sunna bane akwai irin malamai da aka samu a cikin al'umma waɗanda akan gane mutum na ƙware ma ta hanyar kaunar su da son su da yake yi saboda me saboda bayin Allah ne to Hammad ibn Salama ya ji wannan hadisi ko kuma ya rawaici wannan hadisi daga Sulaiman At-Taimi Sulaiman ibn Tarqan At-Taimi Al-Basri shi ma malami ne babba mai yawan ibada kuma yana ɗaya daga cikin manya-manyan malaman garin Basra mutum ne mai yawan kiyamar laili ga tsoron Allah maɗaukakin sarki ya rasu a garin Basra shekara ta 143 yana da shekara 97 shi kuma ya ji wannan hadisi an Sa'id Al-Qaisi Sa'id Al-Qaisi majhuli in malaman hadisi suka ce majhul shine wanda ba a da wani cikakken bayani akan shi ila za ka tarar cewa mutum ɗaya ne ya ambace shi mutum ɗaya ne almajirin shi wanda ta hannun shi aka san shi ko ba wani bayani da za a iya bayanin halin shi kun san waɗannan mazajen da muke karantawa da su ne ake gane ingancin hadisi ko raunin hadisi yanzu kamar yadda muka ce sa'id al-qaisi majhuli babu wani bayanin malamai ba a san shi ba ta yadda za a bayani waye shi to dan haka wannan hanyar hadisin hanya ce mai rauni saboda ba za a karbi maganar annabi sallallahu alaihi wasallama daga mutumin da ba a sani ba sai ya zama shine za ka ji malamai sun ce hadisin yana da rauni ko a ce hanyar tana da rauni domin mai an samu wani wanda ba a san shi ba ko kuma an san shi amma yana da rauni a haddar shi ko an san shi amma mutum ne mara addini duk wannan yana sa a mayar da riwayar a ce ba za a karba ba to sa'id al-qaisi majhuli ne dan haka wannan sanadin da'ifi ne an ibn abbas daga abdullahi dan abbas sananne ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malami makaranci wanda ya zama makaranta mai tafiya da kafafunta a zamanin sa bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama dida manzon Allah ya bar duniya yana karami duka bai mishi shekara 13-14 ba to amma bayan manzon Allah ya bar duniya sai ya fantsama cikin sahabbai ya ta karatu yaje gidan wannan yaje gidan wannan yaje gidan wannan kafin lokaci kankani sai ya tara ilimi mai yawa kamar yadda Imam al-Hakim ya rawaito wani daga cikin mutanen Madina yace lokacin da Abdullahi dan Abbas lokacin da manzo Allah ya bar duniya sai Abdullahi dan Abbas yace mun zo mu je mu nemi ilimi ga sahabbai da yawa yace sai na ce masa ai kana ganin mutane za su buƙaci wani ilimin ka ga sahabbai da yawa wa zai buƙaci wani karatu gurin ka yace sai ya rabu da ni yaje dinga neman ilimi yace sai Allah ya raya mu sai na ga an waye gari mutane sun kewaye suna karatu in ya kalle sai ya ce wannan matashin ya fi ni hankali ce kaga yace in zo mu nemi ilimi na kiya yanzu gashi shi yayi karatu yana zuwa gidan Zaid bin Sabit ya zauna kofar gida ana iska da komai amma ba zai aika yace a taso shi ba jira yake sai in ya fito ya masa tambaya haka yake bin sahabban manzo Allah ya tara ilimi mai yawa kuma dadin dadawa manzo Allah ya masa addu'a ta cewa Allah madaukakin sarki ya sanar da shi addini ya kuma sanar da shi alqur'ani dan haka Abdullahi dan Abbas yana ɗaya daga cikin manyan makaranta alqur'ani masu tafsirin alqur'ani qal shi Abdullahi dan Abbas shi ne yake faɗa yace ma min muslimin babu wani musulmi lahu walidani da yake da iyaye guda biyu muslimani musulmai yusbihu ilayhima muhtasiba ya waye gari yana mai neman lada a tare da su Sheikh Albani rahimahullahu ta'ala yana cewa haka kalmar ta zo yusbihu amma shi yana tunanin ko kuskuren rubutu ne kamata ya ce yuhsinu yana mai kyautata musu yana mai neman lada amma yusbihu din ma malamai suka ce za ta bada ma'ana ana nufin ya waye gari yana mai kokarin aikata alkhairi a tare da su don ya samu lada to ba wanda zai wannan illa fatahallahu lahu babaini sai Allah ya bude mai kofofi guda biyu min al-ja'li min al-janna kofofin al-janna wa in kana wahidun fa wahid in ma yakin dai ne ko ba dai za a bude ma'ana duk wanda zai waye gari yana kyautata wa iyayen shi to babu ko shakka Allah zai bude mai kofa al-janna idan iyayen biyu ne gaba dai za a bude mai kofofi guda biyu duk lokacin da kofofi suka bude ga mutum to an fi isa zuwa ga guri idan guri yana da kofa daya kuma masu shigan da yawa to sai ga ko layi za a yi wani zai dade mai shiga ba amma in kofofin da yawa ne to ana nufin nan da nan mutum zai shiga cewa za a bude mai kofa biyu ya fi a bude kofa daya kofa biyu kenan ma'ana ba zai wahala wajen shiga ba to in iyayen biyu ne za a bude biyu in ɗaya ne za a bude mai daya wa in aghdaba ahaduhuma in ya kusata ɗayan su ya mai abin da zai fushi lam yarda Allahu anhu Allah ba zai yarda da shi wannan bawa ba hatta yarda anhu har sai wannan mahaifin ko mahaifiyar ta yarda da shi kila sai aka ce wa Abdullahi dan Abbas wa in zalama koda sun zalunce shi qala wa in zalama yace koda sun zalunce shi wannan bayani na Abdullahi dan Abbas hanyar sanadin game da muka faɗa bai inganta to amma ma'anar da abin ya kunsa ma'ana ce tabbatacciya hadisi zamu karanta shi wala Allah gaba wanda Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa a tir ko Allah ya tirmuza hancin mutumin da ya rifki iyayen shi ko ɗaya daga cikin su kuma bai shiga aljanna kage yana tabba hadisi yana tabbatar da cewa iyaye hanya ce ta shiga aljanna kame da wannan ma Abdullahi dan Abbas yake faɗa cikin wannan sannan cewa in ya fusata ɗayan su Allah ba zai yarda da shi ba sai ya yarda da shi wanda ya fusata din kun ga hadisin da muka yi a baya karatun mu na baya na watan da ya wuce mun karanta hadisi cewa yardar Allah tana tare da yardar iyaye kage kenan idan mutum ya fusata iyayen shi musamman kan abinda ba saban Allah ba domin duk magana biyayya da ake yi anan ana maganar abinda ba sabo ba domin ba wani dan adam da yake wada'a cikin sabawa Allah idan abinda iyaye zasu umarni da shi sabawa Allah ne to ba ai musu da'a wannan mun yi wannan karatun a farkon darasin mu da muka yi na wannan littafi to idan abinda suke umarni da shi ba sabawa Allah bane sai suka yi fushi a dalilin kin wannan abu da dai to ya Allah zai fushi da shi domin karanta hadisi cewa yardar Allah tana cikin yardar iyaye haka nan fushin Allah yana tare da fushin iyaye to wannan shine ma'anar wannan hadisi ma'anar shi ta tabbata ta wasu hanyoyin da daban duk da sanadin bai inganta ba wannan yana nuna mana muhimmancin shi kansa sanadi wato waɗannan mazaje da ake ambatawa ne daga wani daga wani cewa abu ne da yake inganci da rashin inganci yana dogara a kai shi sa malamai suke bashi muhimmanci suna cewa al-isnadu min ad-din laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a sanadi kamar da Muhammad ibn Sirin yake bada waɗannan mazajen wani daga wani daga wani yana cikin addini domin ba dan wannan ba da wanda duk wanda ya ga dama sai ya faɗa abin da ya ga dama amma idan ka zo ka ce manzo Allah ya ce za ce waye ga ya maka ka faɗi malamanka ka faɗi malaminka ka ce wani to shi waye ga ya mai wani har aje kan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sanadi yana nan har yanzu kullun abin da yasa yanzu ba a cika riwayar hadisi da sanadi ba saboda an riga an rubuta ilimi yanzu idan nazo ni ce muku manzo Allah ya ce abinda za ku bukata a gurina wani mai littafi ne ya rubuta ina na ganshi in nace Bukhari sai ku koma cikin Bukhari ku bincika in nace Muslim sai a koma Muslim in nace Abu Dawud sai a koma Sunan Abi Dawud in nace Tirmidhi sai a koma Sunan Tirmidhi to wannan littafin da aka dawwana shi yasa yanzu ba bukatar yanzu in nace manzo Allah ya ce a ce waye ga ya mu in ce wani shi kuma waye ga ya mai wani waye ga ya mai wani domin me ilimin an riga an dawwana shi waɗannan littafi kuma malamai sun tabbatar cewa waɗannan malamai da aka ambata su suka rubuta su da haka yanzu da na faɗa din sai in faɗi littafi sai a koma amma duk da haka ba wai an soke maganar sanadi ba har yanzu ana yi har yanzu akwai malamin da zai karantar da kai kuma ya gaya maka malamin da ya karantar da shi littafin shi ma ya gaya maka malamin da ya karantar da shi ya gaya maka wanda ya karantar har a zo kan wanda ya rubuta littafin har a haɗe hanya ta miƙe zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama abinda malamai suke kira ijaza al-ijaza har yanzu akwai wanda suke bayar da wannan kamar yadda muka sani hadisi da alqur'ani suna da wannan yanzu haka idan ka je gurin wasu malami za su ce to littafi kaza da zami ga wanda ya karantar da ni shi kuma ga wanda ya karantar da shi shi kuma ga wanda ya karantar da shi har a zo kan mai littafin har a zo kuma kan mazajen hadisin har a je kan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan irin wannan hanya ba al'ummar da Allah ya yi wa baiwar wannan sai al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ne muke da wannan tsari yanzu da za ka je ka tambayi kiristoci bible da kuke cewa maganganun Allah ne littafi mai tsarki ku ba mu hanyar da yizo waye ji daga wani har zuwa kan annabi Isa ba su da shi da an fara akwai inda zai yanke ban ma akwai waɗanda ma ba a rubuta su ba sai bayan tashin annabi Isa ɗauke annabi Isa da shekaru da dama aka zo aka dawwana haka nan at-taura amma musulmai suna da hanyoyin maganganunsu da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine abinda ake kira isnadi kuma tanan ake tantancewa to wannan hadisi a magana a wannan sanadi a magana bi inganci bai inganta ba saboda akwai majhuli a cikin sanadi din Sa'id al-Qais Sa'id al-Qaisi amma abinda ya kunsa wannan haka ne ya tabbata cewa iyaye hanya ce ta aljanna sannan fusata iyaye fusata ubangiji ne haka nan yardar da iyaye to samun yarda Allah madaukakin sarki Imam al-Bukhari yace babu lilil kalami li walidai babin tausasa magana ga iyayen shi qala haddathana musaddad qala haddathana isma'il ibn ibrahim qala haddathana ziyad ibn mikhraq qala haddathani taysalat ibn mayyas qala kuntu ma'an najdan taysala ibn mayyas yana cewa kuntu ma'an najdan na kasance tare da khawarijawa wadanda ake kira an-najdan fa asabtu dhunuban sai ne wasu zunubai na aikata wasu zunubai la araha illa min al-kaba'ir ba na ganin wannan zunuban iya tunani na suna cikin manyan zunubai fa zakartu zalika li ibn umar sai ne ni ga yawa abdullahi dan umar qala sai yace ma hiya wadannan zunubai ne ka aikata qultu kaza wa kaza nace nayi kaza da kaza قال يجي ليست هذه من الكبائر عبد الله بن عمر يجي wannan ba sa cikin manyan zunubai hunna tis'un manyan zunubai guda tara ne al ishraku billah hada Allah da wani wa qatlu nasamatin da kashe rai wal firaru min adh-dhahab da juyawa da guduwa daga zuwa yaki daga gurin yaki wa qadhbul muhsana da yawa mace ta tangagiya kage wa aklu riba da cin riba wa aklu mali yatimi da cin dukiyar maraya wa ilhadun fil masjidi saba wa Allah da karkacewa a cikin masallaci wallazi yastasqiru da wanda yake izgini wa buka'il walidaini min al-uquq da kukan iyaye saboda sabawa shi kuka saboda saba musu qala ibn umar Ibn Umar yace min atafaraqu minan nar kana tsoron wuta wato hibbu anta dukhul aljanna kuma kana so ka shiga aljanna qultu i wallah nace i qala ahayyul walidat nace iyayenka bi suna da rai qultu indi ummi nace a a dai guri na akwai mahaifiyata ma'ana mahaifin sa ya rasu qala sai ce fa wallahi na rantse da Allah law alanta lahal kalam da zaka tausasa mata magana wa at'amta hal ta'am wa atma'at wa atma'at at'am wa amta'at ta'am ka ciyar da ita abinci la tadkhulanna aljanna zaka shiga aljanna majtanabta alkaba'ir matakar ka ne sanci manyan zunubai Bukhari ya ka wannan hadisi daga Musaddad Musaddad ibn Musarhad ibn musarban ibn mustawrad malaman hadisi ne fitacce kusan duk waɗannan malaman hadisin guda shida bukhari muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah duk malaman su musaddad babban malami ne siqatul siqa malami ne a basra ya rasu shekara ta 228 ya ji hadisin daga isma'il ibn ibrahim wanda aka bi sani da Isma'il ibn Ulayya Isma'il ibn Ulayya Ulayya din kamar mahaifiyarsa ce ana danganta shi zuwa gare ta amma sunan shi Isma'il ibn Ibrahim babban malami ne mai tsoron Allah yana daga cikin manyan malamai masu yawan ibada a garin Basra da yawan kiyamul layli da tsoron Allah madaukakin sarki babban malami ne wanda yake ba a karami bai na cikin malaman da Abdullahi ibn Mubarak yake kai makamusu shi Abdullahi ibn Mubarak malami ne amma kuma dan kasuwa ne to ga ilimi ga dukiya sai zama da kuma yana kula da malamai irin su Sufyan ibn Uyayna Sufyan al-Thawri Imam Malik irin su Isma'il ibn Ulayya irin su Fudayl irin su ibn Simak duk waɗannan malamai yana ba su dukiya yana cewa ba shi ba dan ba dan su ba ma ba zai kasuwanci ba shi yana kasuwanci ne dan ya taimake su
babban malami ne a Isma'il ibn Ulayya ya rasu shekara ta 193 ya ji wannan hadisi daga Ziyad ibn Mihraq al-Muzani Abu al-Haris al-Basri Saduq shi ma malami ne amintacce Ziyad ya rawaici wannan hadisi daga Taisala ibn Mayyas Taisala ibn Mayyas an-Nahdi suna cewa Taisala laqabin sa ne sunan shi Aliyu Aliyu ibn Mayyas shi wannan mutum Taisala ibn Mayyas shi da yake ba da labari yadda suka yi da Abdullahi dan Umar yace kuntu ma'an Najdat na kasance tare da Khawarijawa Najdat Khawarijawa ne wanda suke mabiyin wani makhawarije da ake kira Najda ibn Amir Najda ibn Amir shine jagoran su shi sai ake kiran su an-Najdat akai musu dangane zuwa ga jagoran su Khawarijawa kuma duk wanda ya karanta tarihi ya san cewa wasu mutane ne da suka fito da zafi zafin da ya wuce kima kuma da suna tare da Sayyidina Ali bin Abi Talib suna cikin tawagar Sayyidina Ali bin Abi Talib amma daga baya suka ce shi ma Sayyidina Ali ya saba wa Allah bal ma ya zama kafiri suka kafir da Sayyidina Ali suka kafir da Sayyidina Muawiya suka wari suka zama masu zafi a addini suka kafirta da yawa daga cikin sahabban manzon Allah musamman waɗanda suka zama tare da Sayyidina Ali ko Sayyidina Muawiya duk suka ce waɗannan sun yi ridda sannan suka zo da fahimta da ta saba wa ta sahabbai irin cewa duk wanda ya yi babban zunubi ya zama kafiri a gurin Khawarijawa wanda ya sha giya ya zama kafiri wanda ya yi zina ya zama kafiri wanda ya yi sata ya zama kafiri duk wani abin da yake kabira babban zunubi ne to in mutum ya yi a gurin Khawarijawa automatically ya zama kafiri ko kuma a lahira in ya shiga wuta ba zai fita ba har abada so a gurin su babu wani musulmi mai sako ko dai ka zama musulmi ko kuma ka zama kishiyar musulmi kuma kun ga a aqidar ahlus sunna wal jamaa akwai mumini kuma za a iya samun mumini mai sako dan Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina qad tatalu Allah ya ce in kun samu bangarori guda biyu daga mu'minai sun yi fada sun yi yaki kaga ashe za a iya samun imani kuma gashi an yi yaki sannan alqur'ani ya nuna mana cewa mutum musulmi zai iya yin zunubi har ma ya kashe dan uwan shi wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a to sannan a cikin suratu baqara da Allah ya yi mana bayanin qisasi ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatla الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى سيالله ce mai faman ufiya lahu min akhihi shay wanda yake kashe dan uwansa kuma aka yafe mai wani abu daga kisan dan uwan shi kaga Allah bai kore mai imani ba duk da yayi kisa da haka aqidar ahlus sunna za iya samu musulmi ko mu'mini mai sako saban yana nan a matsayin sako ma'ana gashi musulmi yana shan giya bai fita wannan shangiyar ba za ta fitar da shi daga musulunci ba amma yana nan mai sako a zamanin manzo Allah wani mutum ya sha giya aka shi aka yi mai bulala bayan wani lokaci ya ƙara shi aka sake kawo shi aka yi mai bulala da aka zo na uku na hudu sai wani ya ce la'natullahi alayk Allah ya la'ance ka kai ana taimakon kawo ka gurin annabi ba za ka daina ba sai manzo Allah ya ce kar ka taimaki shaytan akan shi kar ka la'ance shi fa innahu yuhibbullaha wa rasuluhu yana san Allah da manzo Allah kun ga manzo Allah ya mai shaida da san Allah da manzon Allah da haka wannan shange bai fitar da shi daga addini ba to amma a gurin Khawarija sun ce ina duk wanda yayi babban zunubi ya zama kafiri to kun ga sun tsananta akan wannan sai suka ware suke yakar musulmai suka yi fada da Sayyidina Ali da jama'a Sayyidina Ali sun yi fada sosai Sayyidina Ali ya yake su kuma dama manzon Allah ya ba da labarin cewa za su fito za a samu su mutane da za su fito waɗanda manzo Allah ya ce in suna sallah ɗayan ku zai rena sallar shi in ya ga ta su saboda mutane ne masu addini zafin addini ne yake suka wuce kima da haka in ba Khawarij ya tsaya sallah kamar ka kafe bishiya baya motsi sannan ga karatun alqur'ani yaqra'una alqur'an manzo Allah ya ce suna karanta alqur'ani
amma walakin la yujawizu hanajirahu baya wuce makoguru ma'ana ba sa fahimta alquran iya karatun ne da tilawa amma ba sa fahimtar fiqhun da yake cikin alquran sannan ga yin ayyuka wanda za su iya fitar da su daga musulunci wanda Allah a wata riwaya ce za su dinga kashe musulmai su bar kafirai in khawarij za su tsaya kan hanya idan kafiri yazo sai su ce wannan kafirin amana ne duk wanda ya kashe su mun bar ranta daga gare shi sai ma a ce kai wane la kashi gida in musulmi yazo haka tambaye shi kai waye musulmi ne kana tare da wace ina tare da sayyidina Ali sai aka kashe shi kaga ya katuluna ahlul iman za su kashe mu'minai sannan waye zaruna ahlul awsat da haka manzo Allah ya faɗi subobin su da sibar wani ma daga cikin su akwai wanda manzo Allah ya faɗa yana da saboda kiba da naman jikin shi yana da kaman mama guda biyu da hannunsa akwai inda yake da yayi tozo da gashi manzo Allah ya bada sibar shi lokacin da sayyidina Ali ya yake su ana harawan bayan an gama yace aje a bincika mai ko za a samu wannan sibar din aka je aka bincika sai aka samu mai wannan sibar din sai yace Allahu akbar Allah da manzansa sun yi gaskiya manzo Allah yace inna riskisu la aqtulannahum qatl adil sai ne musu kisa irin na adawa saboda su ma kisa suke suna kashe mutane duk waɗannan kungiyoyin da muke ji waɗanda suke kisa da sunan jihadi duk nau'i ne na khawarijanci wanda mutum zai fito amma za ga kullun yaƙar musulmi yake yana cewa ai duk musulmai sun yi ridda dan me za zo na ga kashin gwamnatin demokradiyya dan me za zo na karkashin waɗannan shugabanni da ba a yi da littafin Allah ko kai hijira ko ka zama ka duk nau'i ne na khawarijanci akwai wani da aka kawo hirar shi tsaranan a YouTube da aka yi hira da shi gaba ɗaya kaf yace mutanen Makka da Madina da duk wani mutum da ya sani kafirai ne shi kadai ne musulmi ai dai ake da shi a TV yana faɗa shi kuma yana faɗa da dukkan yaqini cewa shi ne musulmi to waɗannan khawarijawan haka suka dinga daddarewa kuma suna da suna da yawa to annajidat wani bangare ne na khawarija to wannan mutum yace ina tare da su fa asabtu dhunuban sai ne wasu zunubai la araha illa min al-kaba'ir ina ganin waɗannan zunubai suna cikin manya-manyan zunubai zunubai ya aikata amma gani yake suna cikin manya-manyan zunubai kuma wannan in kaga mutum yana laifi kuma yana damuwa alamar imani ce kaga mutum yana laifi amma yana damuwa ko yana shan wani abu ko yana sata amma duk lokacin da ya koma ko an ake mai magana zaka ga damuwa a tare da shi to alamar har yanzu yana da sauran imani a tare da shi domin in zuciya ta lalace ta kife to ba ta gane ambaki kuma ba ta gane mummuna shine manzo Allah yake ba mu labari cewa idan mutum yayin zinubi yayi laifi sai aje ayi dugo baki akan zuciyar shi idan ya tuba sai a goge ko yayi aiki na kware sai a goge ko yayi wasu abuwa idan bai wannan ba ya ƙara zinubin sai a ƙara dugo yana yi sai har a dige zuciyar sai ta zamba kikirin manzo Allah ce sai a waye gari ba ta gane abu mai kyau ba ta gane mummuna shi yasa in kaga mutum yana nadama kan abubuwan da yake yi to alamu ne cewa yanzu akwai imani tare da shi to kaga wannan yanzu yana ganin abin da imaman ya manyan zunubai ne to sai yazo yake ga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin manya-manyan sahabbai kuma malaman sahabbai kuma masu ibadar sahabbai sai yazo yake ga masa yace fa zakartu zalika li ibn Umar sai na ga wa Abdullahi dan Umar haka qala sai Abdullahi dan Umar yace ma hiya waɗanne laifuka ne kai kultu sai na ce kaza wa kaza malamai suka ce anan bai riwaya ne ya koyi laifuka shi ya ga yawo Abdullahi dan Umar laifuka to amma mai riwaya ko kuma yanzu da yazo ba buƙatar mu kuma ya ga mana laifi kaza da kaza ila babi ne na sitirtawa domin an san mai magana dai sala ibn mayyas ya gogga a ce yayi kaza sai kurin ya faɗa a dunkule shi yasa idan ba wajibi ba in ka zo za ka yi fatawa kan wani laifi da ka aikata in ba wajibi ba to ba sai ka kai to laifin ba amma in ya zan fatawar ba za ta bi da ba sai an faɗi laifin to sai ka gaya wa iya wanda za ka yi mai fatawa shi kuma in ya zo zai ba da labari misali ya zo wani yi min fatawa ya yi kaza ya yi kaza in na zo zan ba da labari ba bukata in faɗe shi ba bukata kuma in ayyana laifin in na faɗe shi amma saboda me sakon da nake so isar ba bukatar sai na bada sunan waye ba bukatar sai na bada laifin da yi wannan yana nuna mana muhimmancin suturta musulmi a addinin musulunci duk yadda zaka yi ka iya suturta dan uwanka kai ka suturta shi kada kai abin da zaka tuzarta shi a gurin mutane manzo Allah yana gaya mana al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yakhzulu to baya tuzarta shi baya kaskanta shi da haka duk wani abin da ya zama na suturtawa sai ai akwai yanayi da dadamun maki da take sa a fadi mutum ko a fada duniya ta ji kowaye amma ba kowane guri ba kuma koyoshi ba hatta wanda yake kira kan bid'a ba da me suka ce idan ya shahara da bid'a ya shahara da kiran mutane kan bid'a da banna to ba ne bi a zo a ga mutane cewa wani a ambace shi yana banna kaza da kaza a nisanci shi amma in bai shahara da hakan ba kamar yanzu yadda muke gani malami ne yana karantawa yana wa'azi amma ya kuskure kila kuskure an yada shi a social media din mun ji mun gani in nazo nan gurin karatu ina so in gyara kuskuren ba bukatar sai na ambace shi sai in ce fatawa ta kaza da aka ce kaza ko magana da ake cewa kaza ga yadda take shikenan sai in wuce saboda shi ba bukata ta in tuzarta shi ba bukata ta in gyara amma in mabannaci ne wanda dama banna yake yada mutane kamar yadda muka ambata to ba ne bi a zuwa ce to wani mabannaci ne a guje shi amma in ba dama ba wai da ganganye ba alkhairi yake yada mutane sai ya zamana yayi wannan kuskure to an zo gaba gurin gyara kuskuren ake ba ma tare da an ishara cewa da wani ake ba to duk wanda yana nan cikin haka anan ba ambaci laifin ba qala sai abdullahi dan wanda yace laysa hadhihi min al-kaba'ir wadannan duk da gaba da ba sa cikin manyan zunubai wanda ya gwada mana zunubai ashe akwai manya akwai kanana manya duk zanibin da kaje an ce wanda ya aikata shi Allah ya la'ance shi kamar kisan rai wani ya qatul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu kaga wanda ya nuna kisan rai babban zanibi ne kamar cin riba manzo Allah yana cewa la'ana Allahu akilar riba kunga ya nuna cin riba babban zanibi ne kamar shan giya la'ana Allahu sharibal khamr kamar yadda manzo Allah yake faɗa kamar ma'ana sata manzo Allah ya ce Allah ya la'anci barawon da zai sata ya saci abin da bai kai ya kawo ba har ya ja a yanke mai hannu to duk zanibin da aka hada da la'anta na mai yin wannan zanibi to babban zanibi ne ko aka faɗi hukuma ta wuta kamar da Allah ya ce fajaza'uhu jahannam ya nuna wannan zanibin babba ne kamar yanzu annabima daukan magana akai wa wancan nan a bata tsakanin mutane wannan ana kiran shi annamima akwai banci tsakanin giba da annamima giba shine da wasu muke cewa yi da mutum ko gulma annamima kuma shine hada mutane ta hanyar daukan magana wannan kai wannan dukkan mai annamimanci mai giba ne amma ba duka mai giba bane yake zama annamimi shi mai giba wani sa'in kurin so yake ya fadi dai halayen wancan wanda abinda wancan din baya so tunda ita giba shi ne ka ambaci dan uwanka da abin da yake ki yana da abin amma baya so gajere ne shi ko baki ne shi amma ba so ka ce mai baki sai ga kuma ka je ka ce baki kirin wane yake ka gan shi kamar in ya ji zai jira shi baya so to zikiruka akaka bima yakra shi ne giba kaga lokacin da kila yake faɗa ba wai ka faɗa bane dan wannan zai faɗa da shi kaga giba ce wannan babu kyau annabimanci shi ne daukan magana wannan akai wancan lil ifsadi bainahuma dan a hada su fada to wannan giba da annabimanci kaga hadisi ya nuna cewa suna cikin abun da suke ja azaba kabari to kaga wannan ya nuna cewa kabira ce to duk zanibin da akai magana ukuba ko akai magana fushin Allah ko akai magana la'anta to wannan babban zanibi ne kananan zanibai su ne wanda ba su kai waɗannan ba wasu malaman suna cewa ma akwai kuma kanana dan Allah ya ce allazina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish sai Allah ya ce illa lamam lamam suka ce su kuma ba su kai ma kanana ba sagair kananan zanubai su ayyuka da irin abubuwan da suke samun mutum na rashin lafiya da kuma ayyuka na alkhairi dake ana goge wannan zanuban misali yanzu manzo Allah ya gaya mana salloli biyar sallar azhar in kai azhar to yanda ka zo kai la'asar sai a kankare ma zanubin da kai tsakanin sallolin in kai juma'a yayin da kai wuta juma'a sai akan kare zulubin da kai ramadan in ka riske wannan ramadan kai sai akan kare zulubin da kai to nan wasu malami suna cewa irin wannan kananan zulma ake kankarewa amma manyan zulubi suka ce sai an tuba duk da in ka bi nafsi manyan zuluban ma Allah yana iya kankarewa to dan haka anan sai Abdullahi dan Abbas yace baya cikin manyan zulubi waɗannan hunna tis'un guda tara wala Allah yana nufin guda tara tushe tushen su dan in ka bibi al-kaba'ir sun fitara Imam Zahabi yana da littafi al-kaba'ir yana fadan manyan zulubai wasu malamai ce sun kai 70 wasu ce sun kai kaza dan haka nan da yace tara din nan wala Allah yana nufin manyan sai yace na farko al-ishraku billah hada Allah da wani shirka da Allah hada Allah da wani wajen bauta mutum yazo yana bautawa Allah yana bautawa wani shirka kuma babin ta kamar yadda malamai suka faɗa tana shiga cikin rububiyya tana shiga uluhiyya tana shiga asma wa sifat shirka a rububiyya mutum ya dau ayyukan Allah bai wawa kamar yadda muke ganin wasu sai ga wani yana da itikadin cewa akwai wani shehu da zai iya bada ruwa akwai wani shehu da yake tasarrufi da duniya akwai wani shehu da zai iya azartawa to kaga wannan da ayyuka ne na Allah kai itikadi ga wani abin halitta yana iya yin ruwa yana iya rayawa yana iya kashewa yana iya wannan shirka ne shirka uluhiyya kuma ka dau abin da yake na bauta kai wani Allah abin da yake na bauta ibada ka ji yadda shi ga wani Allah ka roki wani Allah kai sallah ga wani Allah kai sujjada ga wani Allah wannan duk shirka ne shirka a cikin asma ka dau sunayen Allah ka baiwa abin halitta abe da wasu shekaru kaga wani hoto ya fito ga hoton wani shehi an rubuta wannan shehi shine kul huwallahu ahad shine allah ahad as-samad allazi lam yalid kaga sunayen allah ne aka bashi wannan shirka ne ko a dau sifa ta allah ka bai wani abin halitta wanda zai dau wani abu da sibobin allah ce ga wani yana da kaza ga wani yana da kaza irin sibobi da yake na allah sibobin allah ba irin na mutane bane dai da dan adam ya sibato da sifa kuma Allah yana da wannan sifa din to ba iri daya bace koda ku sunanta iri daya an ce ma kana da ilimi an ce Allah yana da ilimi amma ba ilimin iri daya bane an ce kana da jin kai kai mai rahama ne kuma Allah ma yana da rahama amma ba iri daya bane an ce kana ji Allah yana ji to da yayin da mutum zai dauki wannan sifa ta Allah ya baiwa dan adam to ya zama yayi shirka a cikin wannan wanda kuma shi ma wannan zaka ji shi rewa ko a wake ko a maganganu zaka ji da irin wannan to duk wannan shirka ne to shirka tana cikin manyan zanubi domin duk wanda ya mutu yana yi wa Allah shirka to Allah baya gafarta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lizzalimin min ansar haka Allah ya faɗa duk wanda ya shirka da Allah to haƙiƙa Allah madaukakin sarki ya haramta masa aljanna kuma makomarsa wuta kuma azzalimai ba su da wata ma'ana ba su da wasu mataimaka to shirka ga Allah sai ya ce wa qatlu nasamati da kashe rai nasama ana nufin rai ar-ruh wan nafs to kashe rai ba da haƙi ba wanda yana cikin manyan zulubai shi yasa za ka yi mamaki mutumin da yake da'awar musulunci kuma ya zama yana kashe mutane haka kullum mafi yawanci za ka tara akwai jahilci domin musulmi na gari ba zai kashe wani ba domin kisa yana cikin manya-manyan zulubai waɗanda suke da girma a gurin Allah maza Allah ya ce mutum ba zai gushe ba cikin yalwa a cikin al'amuransa matuƙar bai zubar da jini na haramun ba da zarar ya zubar da jini na haramun sai Allah ya kuntata mai rayuwar shi kisa za ka koda duniyar ya samu to amma ba zai ji daɗin ta yadda ya kamata ba saboda me saboda wannan zubar da ran da kisan da yayi to yana cikin abin da yake na babban zulubi kashe rai ana kashe rai idan da haƙi za Allah ya ce jinin musulmi baya halatta sai da abuwa guda uku sayyibul zani wanda yake yana da aure yaje zina ko ya taba aure yaje zina ko wanda ya kashe rai annafsu bin nafs ko wanda ya bar addini ya ridda ya fita daga jama'ar musulmai in ba wannan ba ba a kashe ran musulmi a wasu malamai suka ce akwai wasu ƙari wanda su ma in ka bi duk za su shiga rashin waɗannan kamar yadda ya zo addini wanda aka kama yana aikin mutanen annabi Lut
ku kashe shi ku kashe wanda ake yi da shi kaga nan shi ma za a kashe shi saboda irin wannan aiki da yake yi to kashe rai ba da haƙi ba wannan a cikin manyan zanubai sai al-firar min az-zahab guduwa daga rundunar yaki ko ana yakin ko za a je yakin mutun ya gudu sai dai anan malamin suka ce guduwar da mutun zai dan tsoro amma in yayi gudu dan ya sake shiri ya dawo wanda a cikin hikimomin yaki a cikin dabarun yaki akwai irin wannan akai hari kuma a dawo wani sai in sun taho sai a ja baya dan kida wani guri ake so a kawo su dan a yake su to duk wannan baya cikin abin da zai zama laifi kamar yadda Allah ya bayyana cikin suratul anfal amma mutun ya gudu dan tsoro musamman yaki yarin cadi saboda tsoro ya gudu to wannan laifi ne na cikin manyan zunubi wa qadhbul muhsana da yi wa mace ka tangaggiya kage muhsana anan ana nufin matar da ta kame kanta ko da ba ta da aure ba lalle sai mai aure ba anan a'a ta kame kanta ba ta alfasha ba ta zuwa gurin da za a zarge ta da alfasha koran wani ya zo ya mata kazafi kazafi a shari'a shine jifan mutun da zina jifan wani sa'in za ga a maganganun mu yau da kullun in mutum ya ma ƙarya ka ce min kazafi wannan ya ma kazafi a baki haka amma a shari'a wannan ba kazafi bane kazafi shine ka jefi mutun da zina ko da liwaɗi shine kazafi a shari'a amma in mutum ya ma ƙarya ko ba kai abu ka ce ya ce kai to wannan ya ma ƙarya ya ma kiri to wannan kazafin babban zunubi ne mutum ya duba mace da ke muhsana kamun biya yayi wannan me yasa aka ce muhsana wanda ta kame saboda wanda ta kame babu dalilin da za a jefe ta da wannan amma wanda ta jefa kanta mahallin shakka mace ce ita bata zina amma kuma inda take zama duk matan banza ne girajen matan banza ne nan ne gurin zamanta kaga wannan in wani ya jefe ta da wannan shari'a za ta yi mai guziri domin me ita ta jefa kanta mahallin tuhuma kuma addini bai yadda ka sanya kanka gurin mahallin tuhuma ba kar ka je gurin da ake shaye shaye ka zauna alhali ba ka sha ka zauna gobe an ganka jiba an ganka gata an ganka kuma an san duk wanda suke zo na gurin nan ba abin da suke yi shi shaye shaye to kai ma ran da wani ce kana shaye shaye a shari'a anan yana da uzuri domin me kai ka jefa kanka mahallin tuhuma shi yasa lokacin da manzo Allah yake tsiye da matan shi Safiya wasu mutane suka zo za su wuce manzo Allah ya ga suna saurin ci ku zo wannan mata ta ce malamai suka ce anan dan ya kubutar da su saboda in suka tuhumci annabi da wani abu muna sun halaka to dan manzo Allah ya kubutar da su ya kira su abu nabi kuma manzo Allah ya karantar da mu idan ka ganka a wani guri da zai iya ja maka tuhuma to kai kokari ka barrantar da kanka kuma ka kare yan uwanka musulmi kada zarge ka dan haka in ba ka je wani gurin da yake bai da kyau kaga wani ya zo ko gaisa daga cewa na zo abinda ya kare nan kaza da kaza da kaza da kaza ka kubutar da shi ka kubutar da kanka saboda in ka bari zai tafi kile zarge ka shi kaga ya halaka kai ma kuma ka jawo kanka zargi to dan haka anan shari'a ce muhsana ba kyau ai wa mace me yasa na akai maganar mace ba wai dan namiji shi ba haka bane shi ma namijin kaman me shi ma laifi ne kai me kazafi amma an yi maganar mace saboda zina naka danganta ta da mace tafi muni fiye da namiji tafi muni fiye da namiji to shi yasa sai shari'a ta yi maganar muhsana din saboda me saboda munin in an danganta mata wa aqdur riba na gaba Abdullahi dan Umar yace cin riba riba shine ƙari haramtacce wanda shari'a ta hana ƙari a cikin dukiya haramtacce akwai ƙarin da yake cikin dukiya ba haramtacce ba ka sai abu ka sayar ka ci riba wannan ba haramun bane to wannan ba cikin abinda shari'a ta hana amma riba malamin suna yin bayanin ta tana shiga wasu nau'ika na abinci da kuɗi mabi fitacciyar riba da mutanen jahiliya suke yi shine su bada bashi kuma su ƙara akan abin da za a da musu da shi ka ba mutum 1000 in ya tashi dawo da shi ce ya dawo da 1100 ko in ya ƙara lokaci ka ƙara masa kuɗi to wannan riba ce ita ce fitacciya kuma haramun ce akwai kuma riba da ke shiga wajen canji shine ka zo da abu iri ɗaya sunfi ɗaya kala ɗaya kamar wannan abuwa da manzo Allah ya zana ka ba da alkama kwano ɗaya to sai dai a baka kwano daya ko da ku taka tafi wanda ka bari kyau amma in ka bada daya aka baka biyu to riba ta shiga ciki to sannan malami suke bayanin kuma nau'ikan abuwan da riba take shiga ciki da sauran su babu ne mai zaman kanshi wa aklu malin yatim da cin dukiyar maraya an yi magana aklu ci amma ba lallai sai ka ce ba duk ta hanyar da mutai sarwantar da dukiyar maraya shi a cikin wannan misali da zai dau dukiyar maraya ya dinka kaya yace ai riba ce ne makayan dinka shi ma aklu malin yatim ne daidai yake da wanda ya ci din da haka aklu malin yatim din nan ya hada da duk wani tasarrufi da za a yi a dukiyar maraya maraya shine wanda ya rasa uba yana karami mai balaga ba da zaran mutun ya balaga ya fita daga maraici in ba haka ba kowa maraya ne maraici yana kalewa da balaga saboda mutun ya kai lokacin da shi kuma zai iya nema da kanshi da haka suka ce a mutane maraya wanda ya rasa uba a dabbobi maraya wanda ya rasa uwa domin a dabbobi uwa ce take renan yaya ba uba ba sai dai wasu kadan daga cikin dabbobi amma a mutane uba ne yake zuwa ya nemo ya kawo uwa ya kawo yaya gaba daya wa ilhadun fil masjid ilhad shine karkacewa karkacewa ta hanyar sabo yin laifi a cikin masallaci wata riwaya ce al masjid al haram masallaci mai alfarma ma'ana masallacin ka'aba mutum yaje yi zinubi a ciki kaga tana zaga bacewa da tabewar waɗanda suke zuwa irin wannan guri fi sata kaga wani yaje ana dawafi yana sata ko ma zuwa irin wannan guri su dinga kokarin bin mata suna kokarin neman yin albasha duk wannan ilhadi ne yana cikin nau'in ilhadi sannan uwa uba da zaje kuma su yi banna ta addini su je da bid'a suna kiran mutane zuwa ga bid'a a ciki manzo Allah ma a cikin hadisi ingantacce yace Allah ya la'anci duk wanda yayi bid'a a cikin garin Madina ko ya ba dan bid'a mafaka a cikin garin yana yin banna duk nau'i ne na ilhadi to wannan idan mun dauke shi almasjid duka masallaci kaga tabewar wanda zai zo daban cikin masallaci wai da sunan addini ya kashe mutane ana sallah da wannan babu shakka wannan ba karamin laifi bane a gurin Allah yana cikin kaba'ir sannan wallazi yastaskir da wanda yake yin izgili izgili ga bayin Allah izgili ga addinin Allah izgili ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da masu addini wa buka'ul walidaini min al-huquq da kokan iyaye saboda saba musu قال لابن عمر ابن عمر يا جيرو مي كبائر داك ابوان داي بايا cikin wannan to abin da yi ba kaba'ir bane sai je tuba ya nemi yafiyar Allah sai Abdullahi dan Umar ya tambaye shi atafraqu minan nar kana tsoron wuta ne wato hibbu an tarqul aljanna kana so ka shiga aljanna qultu i wallah kalman nan i tana nubin kamar da muka santa a yaran mu yace i wallah qala ahayyu walida shi iyayenka bi suna da rai qultu nace indi ummi a gurina akwai mahaibiyata qala fa wallahi law alanta lah alkalam yace wallahi ji Abdullahi dan Umar da zaka tausasa mata magana shine mahallin shahi kar kai mata magana Allah yace wala taqul lahumu uffin wala tanharhuma kada ka ce musu uffin kamar mutum yayi tsaki ko yayi gunguni Allah yace kada kai to law alanta lah alkalam sannan wa at'amtaha ta'am ka ce yadda ita abinci ka ce wannan ciyar abincin ko dai ka dauka ka bata in ba za ta iya ba wata in tsuba ya tsuba sai abincin ma sai an rike an bata ko kuma ka ci yadda ita abincin ma na gari ka so abincin ka kawo ta ce ga wannan a dafa a ci latadkhulanna aljanna tabban za ka shiga aljanna majtanabtal kaba'ir matukar ka ne sun ci waɗannan zunubai ma'ana in ka aikata wannan zunubai to ba lallai ka shiga aljanna a karon farko ba bayana ne ga gabaɗe ba za ka shiga aljanna ba sai dai in mutum shirka ya bar addini amma idan ba shirka yi ba to zai shiga aljanna amma ba karin farko ba amma in ya nisanci waɗannan gabaɗe din kuma ya aiki na ƙwarai to zai shiga aljanna a karin farko ubangiji Allah ya datar da mu amin sani wa lokaci ya kare kuma gabar da ta rage ba ta da yawa ila ko za mu karanta cikin minti biyu قال حدثنا ابو نعيم امام البخاري سي ابو نعيم يا با ما حديثي ابو نعيم شيني الفضل ابن دكي اي daga cikin manyan manyan malaman imam al-bukhari قال حدثنا سفيان yace سفيان ya karantar da ni سفيان anan shine سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري akwai سفيان ابن عيينة akwai سفيان الثوري to wannan الثوري din ne an hisham ibn urwa daga hisham ibn urwa an abihi daga baban shi urwa ibn zubair shi ma babban malami ne daga cikin manyan manyan malaman fiqhu a garin madina tabi'i ne mai girma malami ne a fadin Allah waqfid lahumu janaha az-zulli min ar-rahma ka sassauta musu bukafukan kaskanci na jin kai Allah yana magana kai iyaye daga cikin abin da Allah umarce ka iyaye waqfid lahumu janaha az-zulli anan sai al-Qur'ani yazo da ibara wanda yake a cikin ta akwai balaga a Allah ya ce ka tausasa ka sunkuyar musu da fukafukai na kaskanci suka ce tsuntsu in zai tashi sama sai ya bude fukafukan su ya kada amma in zai sauka in ya sauka sai ya nade fukafukan to kaga da zai saukar fukafukan ya nade to kai ma abinda ake so kamar kana da fukafukai ne in ka je gurin iyayenka ka nade su ma'ana ka kankantar da kai a tare da su shine abinda ake nabi kare yace la tamtani min shay'in ahabba wa wannan tabi'i ya fassara mana ma'anar ayar kada ka ki wani abu da iyayenka suke so suka ce yi kaza in dai suna so ka da kai kai sai dai abin ya zama saban Allah ne to ba ai wa mutun da'a cikin abin da yake saban Allah ubangiji Allah ya datar da mu abinda muka karanta daidai Allah ya ba mu dada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mu ne ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilayk
ita bayyana cewa uwa ce take wancan danta da ya rika safa wa mahaifinsa to da dan kuma yake yaya ga mahaifiyan akan wannan sabo da take nuna masa ga mahaifin nasa sai wanda ya fishi to ni hukuncin wannan yana
bismillahirrahmanirrahim kamar yadda muka cike a karatun mu ba a yi wa mutum da'a cikin abin da yake saban Allah safa wa mahaifi saban Allah ne da haka matukar za ta umarce shi da ya safa wa mahaifinsa cikin abinda Allah ya umarni ne masa biyayya to ba zai mutu da nan ba saboda Allah ne ya umarni abi iyaye da mai da muke ta karanta ba daga ayoyin alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ba zai mutu da akan wannan ba ko da ta yi fushi da shi akan wannan ba zai zama yana da laifi a wurin Allah ba sai dai wannan bai hana shi kuma ya ta kokarin jan hankalinta da ilmantar da ita da gwada mata da sanya waɗanda za su yi mata bayani har ta gane abin da take yi ba daidai ba ne in tana da sabani da mahaifinsa to ta bar sabanin tsakani ta da ita da mahaifin kada ta shigo da yaran tsakani ta dinga umartar shi wa mamansa abin da yake ba daidai ba yana da haƙƙi a kansa ko da me yi mata ita a matsayin matar shi za ta ba zai mata da abojin saba wa mahaifin shi a kinda ba a yi wa mutum da'a cikin abin da yake saban Allah wallahu a'lam.